Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Da a yau zamu duba irin ci gaba da kikikaka da ke wanzuwa tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin juyin mulki a jamhuriyar Niger. Toma Dalla, shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger, General Abdulrahman Tchiani, ya bayyana fatan gudanar da al'amuran mulki na rikon kwarya a tsawon wa'adin da bai wuce wa'adin shekaru uku ba. General Tchiani, wanda ya jawabi ta kafar talabijin a kasar a daidai lokacin da tawagar ECOWAS ta kai ziyara a karo na biyu don duba hanyoyin da za a bi a yi sulhu, ya soki ECOWAS din da kuma wata babbar kasa da bai bayyana sunanta ba akan matakin amfani da karfin soji don mayar da shugaba Bazoum Muhammad Kankara garin mulki. Ga ƙarin bayani da wakilinmu a birnin Niamey, Sule Mumini Barma ya aiko mana.
General Tchiani, wanda ya fara jawabinsa da caccakar sediyawo sakamakon jerin takunkumin da ta kakabawa nishiyar sandiyar juyin mulkin da ya jagoranta, ya zargi kungiyar da yunkurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar. Yana mai cewa bai kwaci mulki don ya dawama a kansa ba, saboda haka a shirye yake akan maganar sulhu, matsawar za a yi shi tare da la'akari da abubuwan da 'yan Nijar ke bukata.
Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeure ouvert au dialogue.
Ya sake nana ta cewa ko al'ummar Niger ko su 'yan majalisar soja ta CNSP ba sa son yaki kuma a shirye suke a shiga tattaunawa, to amma fa a gane cewa da zaran aka kaddamar da yaki akan wannan kasa, to kada a yi zaton abin zai zo da sauki kamar yadda wasu ke tunanin haka, domin za su tarar da 'yan Niger miliyan 26 jikokin sarakunan dauri a gabansu. Haka kuma a cewarsa, askarawan Niger da haɗin gwiwar takwarorinsu na Mali da Burkina da Guinea ba za su yi kasa a gwiwa ba.
Les forces de défense et de sécurité du Niger ne se dérouleront pas.
Kan batun mayar da mulki a hannun fararen hula, shugaban majalisar sojojin CNSP ya ce zai umarci gwamnatin rikon kwarya ta shirya taron tantauna sabuwar tafiyar da kasa za ta sa gaba.
L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien.
Ya ce kungiyoyin rukunonin al'umma za su yi nazari a tsawon kwanaki 30 domin gabatar da shawarwarin da za su ba da damar tsara muhimman ka'idodin tafiyar da mulkin rikon kwarya, sannan su zakulo abubuwan da ya kamata a fi bayar fifiko a tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwaryar da bai kamata ta fice shekaru uku ba, da dai sauran wasu muhimman matakan samar da sauyi a kasa.
A definir la priorité de la transition dans la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans.
Yanzu dai a fili take bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar da ya sarke a Niger bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli sun ja daga. Ko da yake a kowane bangare ana maganar sulhu, a ɗaya gefen shirin kafsa yaki ya kankama, yayin da shugabannin rundunonin mayakan kasashen sediyawo suka sanar da kammala tsare-tsare a ƙarshen taron su na Accra. A nan Nijar kuwa, tashar talabijin RTN mallakar gwamnati ta nuna wasu jirage biyu da aka ayyana a matsayin ɗaukin sojan Burkina Faso da Mali ga takwarorinsu na Nijar. Wani labarin da ke da alaka da wannan dambarwa, sojojin juyin mulkin sun buƙaci ECOWAS ta saka tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu a jerin mutanen da za a tantauna da su a zaman sulhun da za a yi a nan gaba, yayin da a ɗazu da hantsi magoya bayan sojojin CNSP suka yi gangamin jaddada matsayinsu a dandalin Place de la Concertation da ke nan Yamai.
To sai dai kuma, biyo bayan jawabin na shugaban Niger ɗin, take yanke ECOWAS ta mai da martani, inda ta ce sam ba zai sabo ba wai bindiga a ruwa, a cewa din shekaru uku sojin za su yi akan mulki kafin su sake aza kasar bisa turbar demokradiyya. Ambasada Dr. Abdulrahman Musa shine kwamishinan tsaro na kungiyar ta ECOWAS, ga kuma karin bayanin da ya mana.
Niger had a new constitution in 2010. It was revised in 2017.
Jamhuriyar Niger ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da zaka bukaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku. Sojojin juyin mulkin a Niger fa tamkar suna gaya wa ECOWAS ne cewa mu yi duk abin da za mu yi. A wasu kasashen Afirka ta yamma da ke ƙarƙashin mulkin soja sun maye shekaru uku, amma har yanzu suna hankoran neman ƙarin watanni 18. Ko zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a Najeriya fa wa'adin mulkinsa shekaru 4 ne. Saboda haka wani halacci sojojin Nijar ke da shi na sanyin mulki har shekaru 3. Mun san kuma ba a nan za a tsaya ba. Wannan kwara-kwara ba zai yi ba, saboda haka ECOWAS na son dole ne a sake maido da nishar bisa tsarin doka. Wannan shine matsayinmu.
A bai dai sojojin Nijar din nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba, amma yanzu gashi har ma suna sauraron ku, har ma sun ayyana mai da kasar bisa doren tsarin mulki cikin shekaru 3. Shin wannan bai wadatar da ku ba?
Ukar irin wannan mataki na gaban kai babu tuntuɓa na nuna ba su da aniyar mai dole tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Nijar su ce suna bukatar shekaru 3? Da wace irin hujja, kuma a wanne dalili? Kama kariya kenan. Wannan takalar fada ne, tamkar suna gaya mana mu yi duk abin da za mu yi ne. Mu a ECOWAS muna fada wa sojojin Nijar ba zai wuce duk abin da suka ga dama ba, domin jamhuriyar Nijar ta sanya hannu akan yarjejeniyar ECOWAS, kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi.
Kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdul Fattah Musa. To koyaya kwararru a sha'anin hulɗar ƙasa da ƙasa ke kallon wannan dambarwa? Farfesa Faruk Bibi Faruk babban malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja.
Ma shi farar da gwamnati da aka yi ba so mun fara bane, har ma da a ce kamar Afirka ta Kudu ne inda ba a taba yi ba, kuma suka hadu suka tabbatar cewa ba sa son ya taba faruwa. A wannan yanayi za a iya cewa to an sa dan ba dama, ba a yadda da wannan tsarin ba. Amma yanzu haka kawai a maida ƙasa wato yar bora, saboda ta yi abin da duk ƙasashen da suke rigima a kai sun yi, kuma suna cikin yin sama, watakila har yanzu zai kawo wato matsala da farraka. Ina son a kula da abu daya, cewa matakan da ake dauka na ECOWAS akan Nijar, mutanen cikin Nijar ba su karbe shi ba, ko ba san shi suke ba, ko ba su yarda da shi ba. Haka mutanen da suke da bodoji da Nijar kamar su Najeriya, mutane a ƙasa ba su karbe shi ba, ba kaunatar su suke ba. To ta yaya za a yi amfani da yaki ma a cimma wata nasara da za ta zama mai dorewa, bayan jama'ar da suke duk hada a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake son a cimma? A ƙarshe idan ECOWAS da take ta abin nan kamar dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata, to koda ta shiga da soja sai dai ta samu bukata daya, wato ƙasar Nijar ta farraka, ƙasar Najeriya ma musamman ita ma ta farraka. Saboda na tabbatar maka cewa Hassan, idan yanzu aka shiga rigima a Nijar a yanda Najeriya take, zaka ga su asari da kubo sun zama masu karfi a inda suke, suna tafiyar da abubuwan da suke na mai, su Tompolo suna nasu, su Bailoff suna nasu. Daga nan tsakiyar Najeriya za ka ga kungiyoyi sun fito irin su Sokapu nan da suke abin nan, za su fara irin fitintinin cewa su ma suna da nasu kanan da yanda suke fada a da. Su Turji, Bello Turji za su yanki yankin su, su Dogo Gidda za su yanki yankin su, Boko Haram za ta shigo. To Najeriya kenan za ta farraka ba iyaka. Ita kanta Nijar saman agada za a jawo to farraka a wurin kasashen da suke kasan matsakanin zabarmawa, buzaye za a iya samun matsala. Kada kuma fa mu manta cewa kasashen ma da suka yi kujuyin mulkin nan a kwanan nan suke cewa Faransa ta tafi. To kasashen nan fa Mali da Burkina Faso da sauransu, kusan rabin kasashen baya hannun ma shugabannin, yana hannun yan ta'adda ne. Nema ake a san yanda za a samu haɗin kan kasashe da za a bada taimakon da yan ta'adda za a iya kora su. To sai ya zamana cewa kuma akwai alamun da suke nuna cewa 'yan ta'addan suna kiyayya da tsarin da mutane suke so, kuma suna biyayya da tsarin da kasashen waje kamar su Faransa da Amurka suke so. To sai a fara tambaya, shin meye alaka 'yan ta'adda da wa'annan kasashen da suke son a yi wannan abubuwa a Nijar da Burkina Faso da Mali? Shin akwai wata dangantaka tsakaninsu ne, ko kuma babu? Karamin abu kawai da za a iya kalla wanda watakila zai iya cewa ECOWAS tana da wani tunani na cewa ita ta san abin da mutane ba su kula da shi ba, shine har yanzu akwai sojojin Faransa a cikin Nijar, akwai sojojin Amurka a cikin Nijar. Saboda haka idan har aka tada wata tarzomar sojoji tsakanin kasashen nan, su da suke cikin ƙasar za su iya amfani da damar da suke da ita su kai farmaki akan sojojin da suka yi wannan juyin mulkin, su kawar da su, su dawo da bazu. Wannan mai iya yiwuwa ne? Babbar tambaya ce. Idan kuma ya yiwu, me zai zama makomar wannan abin? Kasar za su yadda su karɓa cewa wata ƙasa ta zo ta barar da shugabanci, ta kawo shugabancin da yake nan da dan shi ta fi so? A duniya ni dai ban taɓa ganin inda aka yi amfani da dama a ce an barar da abinda wata ƙasa ta waje take so, an ɗora shi da ƙarfin tsiya akan jama'a duk yanda suke tare da wanda ba sa so ɗin ko wanda suke so ɗin. Ƙasashe suna nuna cewa haƙƙinsu ne su tabbatar da abinda suke so. Abinda yake biyo baya shine zai iya zama irin su Somalia, mu samu ƙasar ta zama kamar irin su Libya yanzu yanda take, ko kuma irin su Syria yanda take. To mu ƴan Najeriya sai mu tambaye kanmu, shin idan yanzu Niger ta dauki halayya ta zama irin Libya, me makomar zaman lafiya a Najeriya?
Professor Faruk Bebe Faro, duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke birnin Niamey, Sule Mumini Barma, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.